excellente journée. À très bientôt.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 17 ga watan Janairun shekarar 2024. Cikin shirin za a ji cewa yayin da 'yan wasan Super Eagles na Najeriya suka yi kunnen doki a wasansu na farko, shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya ya bada tabbacin ganin sauyi a wasansu na gaba. Sai kuma shirin ciwon yamaci da Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Kamaru. Amma da farko sai an fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A jiya Talata, Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawar da ƙasar Qatar ta shiga tsakani ake yi za ta iya kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A gefe guda kuma a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila. Ba na so in bayyana abubuwa da yawa a nan yayin da muke tattaunawar, amma muna fata haƙarmu za ta cimma ruwa nan ba da jimawa ba. Abinda kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa wa manema labarai kenan a wani taro a fadar White House. Sama da mutane 100 da aka yi garkuwa da su ne aka sako a lokacin da aka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta wani ɗan lokaci a watan Nuwamban bara. Amma ana kyautata zaton har yanzu mutane 132 na hannun mayakan Hamas a Gaza, ciki har da gawarwakin wasu sama da 20 da suka mutu ko aka kashe su. A jiya Talata, gwamnatin kasar Sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa-kai na RSF da ba sa ga maciji da juna, inda ta zargi ƙungiyar da ke ta 'yancin ƙasar Sudan a matsayin 'yantacciyar ƙasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar RSF zuwa wani taron ƙoli da za a yi. Rundunar sojan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF a ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo tun a watan Afrilu suke gwabza faɗa don kama ikon Sudan. Takaddamar da aka daɗe ana yi ta rikiɗe ta koma yaƙi a kan tituna musamman a babban birnin ƙasar da ma wasu yankuna ciki har da yammacin Darfur. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sudan wacce ke goyon bayan sojojin ƙasar ta ce matakin na zaman wani martani ga ƙungiyar IGAD da ta gayyaci da galo ba tare da tuntuɓar ta ba. Lamarin da ta ce ya saɓawa 'yancin gwamnatin Sudan na zama 'yantacciyar ƙasa. A gobe Alhamis ake sa ran taron ƙungiyar IGAD karo na 42 zai wakana a birnin Kampala na ƙasar Uganda. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na ƙungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland a jiya Talata da su ba da ƙarin taimakon soja ga ƙasarsa. In ba haka ba, wasu ƙasashe na tattare da haɗarin fuskantar hari daga Rasha a daidai lokacin da a Kyiv ake fargabar sanna a hankali ƙasashen duniya ba sa mai da hankali sosai a kan batun yaƙin. Yayin da aka mai da hankali sosai kan rikice-rikice a gabas ta tsakiya da hare-haren mayakan Houthi kan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun Bahar Maliya, Zelensky ya yi amfani da taron na Davos don jan hankalin duniya a kan haɗarin da ke tattare da yaƙin da ƙasarsa ke yi da mamayar Rasha. Idan wani na tunanin cewa wannan yaƙin don mu ne kaɗai, abu ne da ya shafi Ukraine kaɗai, to ya yi kuskure. Saboda ana ganin alaman Rasha za ta faɗaɗa kai hare-hare a wasu ƙasashe ba a Ukraine kaɗai ba. Kuma idan ta kama, dole ne mu tare mu yaƙi shugaban Rasha Vladimir Putin nan da shekaru masu zuwa. Bai fi dacewa a kawo ƙarshensa da yaƙinsa a yanzu ba, yayin da zaratan dakaranmu maza da mata ke kan yaƙin, abinda Zelensky ya faɗa kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. amma kafin nan a daidai lokacin da ƴan wasan Super Eagle na Najeriya ke shan suka na rashin tabuka abin da ake tsammani a wasan su farko a gasar cin kofin nahiyar Afirka shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Alhaji Ibrahim Gusau ya ce ba shi da wani shakku akan wasan da Super Eagle za ta kara da masu masaukin baki a tattauna wasu da wakilin Mustafa Nasir Batsari
Alhamdulillah kamar yadda ka sani dai an dai fara wannan gasa ta cin kofin nafi Afirka ranar 13 ga wata Janairu kuma mu Najeriya mun buga wasan mu ta farko ranar 14 ga wata wato ranar Lahadi kenan da kasar Equatorial Guinea kuma kamar yadda kowa ya sani wannan wasa ta kare da ci 1-1 to alhamdulillah mun gode ma Allah duk da yake ba result din da muka tsammani bane but wannan shine wasa ta farko da aka buga a tsari na group ma muna da sauran wasanni guda biyu kuma mutane sun ga irin yadda yaran mu suka yi ya kokarin su musamman ganin damammakin da aka ta samu na samun cin gwalagwalai to ina tabbata ma ɗan Najeriya cewa wannan ba mu dauke shi da wasa ba kuma mun zanna da ƴan wasan nan mun yi magana mun zanna da masu horar da su mun yi magana kuma su annan su a diba wa'annan abubuwa kuma suna aiki a kansu kuma insha Allah muna tabbatar da ƴan Najeriya cewa wannan ba zai sake faruwa ba insha Allah daga wasan mu ta gaba wanda za mu ga da ƙasar Ivory Coast insha Allah za mu na samu nasara a wannan wasa kuma za mu kitare zuwa daga wannan group din namu saboda haka bani da wani damuwa ba na tashi hankali na san cewa insha Allah yaran mu wannan farawa ne ba wai wani abun matsala bane saboda haka ɗan Najeriya su ci gaba da muna addu'a ba abin da muke nema gare su in ba addu'a ba kuma insha Allah ba za a ba su kunya ba kuma insha Allah yaran su tabbatar mana da cewa za su diba da kurakuransu ko za su canza Allah ya
yarda na'am to Alhaji Ibrahim Gusau kasancewar ita kasar da za ku buga da ita a wasa na gaba wato Ivory Coast ita ce mai masaukin baki ko da yake a cikin bayanin ka ba da tabbacin cewa ba ku da fargaba akwai wani gargadi na musamman ko kuma wani ƙara kwarin gwiwa na musamman da kuka baiwa su ƴan wasan Najeriya ta yadda za su samu kwarin gwiwar samun nasara akan ita kasar ta Cote d'Ivoire sannan a baya zaka ga ana ta samun matsaloli wurin biyan wasu haƙoƙi na ƴan wasan Najeriya ba mu sani ba ko a wannan karo ko wani hali ake ciki game da wannan bangare
alhamdulillah kamar yadda ka sani kasancewa kuna an san bakuncin gasar wasanni ba shine ya zamanto dalilin da cike zai sa dole sai ku ci ko wace wasa za ku buga ba don haka mu ba mu da ta fargaba kuma kamar yadda na faɗa da farko insha Allah mun riga muna nan muna magana da yaran kuma su kansu suna magana da kansu kuma su kwace-kwace suna ta dibe-dibe abubuwan da ya kamata su yi don ganin cewa sun gyara kurakuran da aka samu saboda haka ina tabbatar mu ƴan Najeriya cewa kada a samu wani fargaba insha Allah za mu samu nasara a wasan mu ta gaba ba magana wai su Afirka wasu Arabic a kwallo a kasar su bane kwallo ba a ruwanta da kana kasar ku ko ba ka kasar ku kwallo ita ce wanda ya iya shi zai samu mai ci kwallo kuma game da haraka da biyan haƙoƙa da wasu abubuwa da suka kamata ga 'yan wasa idan kallo tun lokacin da Allah ya kawo mu bisa ga wannan shugabanci wannan abubuwa sun ragu kuma insha Allah a halin da ake ce kamar da muka faɗa kusan sati biyu da suka wuce kuma muka ci gaba da faɗa ga duk waɗanda suka buƙaci san me ake ciki mun faɗa cewa shi mai girma shugaban ƙasar mu Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya riga ya ba da approval na buƙatun da muka gabatar don zuwa wannan gasa saboda haka babu wata matsala ta kuɗi kuma insha Allah ina tabbatar muka da cewa ina tabbatar muku kuma ƴan Najeriya da cewa ba za a samu wata matsala ta rashin biyan ƴan wasa haƙoƙinsu ba a wannan gasa da muka zo insha Allah.
To a gaida Mustafa Nasir Batsari da wannan tattaunawar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Maryam ɗauki da kashi na biyu na labaran duniya.
Kasar Iran ta kaddamar da hare-hare a jiya Talata a Pakistan, inda ta auna abin da ta bayyana a matsayin sansanonin kungiyar mayakan Jaish al-Adal. Kamfanin dillancin labaran IRNA na kasar ya ce an yi amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuki ne a haran, wanda nan take Pakistan bata ce komi a kai ba. Jaish al-Adal kungiyar mayakan 'yan sunni ce wacce galibi ke gudanar da ayyukanta a tsallaken iyakar kasar Pakistan mai makaman nukiliya. Harin dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara fuskantar zaman tankiya a yankin, da kuma fargabar bazuwar yakin da ake yi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. Da yammacin shekarun jiya Litinin, Iran ta harba makamai masu linzami zuwa cikin Iraki, a wurin da ta bayyana a matsayin shalkwatar leken asirin Isra'ila a kusa da karamin ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Erbil. A halin da ake ciki, kasar Pakistan ta tabbatar da cewa harin na tsallaken iyaka da Iran ta kai ya kashe wasu yara biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin kasar. Ta kuma gargaɗi Iran kan cewa akwai mummunan sakamakon da zai biyo baya. Sanarwar dai ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu wuraren kungiyar mayakan Jaish al-Adal da ake zargin san fake a bangaren iyakar Pakistan mai tazarar kilomita kusan 900 tsakanin kasashen biyu. An ba da rahoton cewa dakaran rundunar IRGC ne suka kai hare-haren na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki a Baluchistan. Da yammacin jiya Talata, ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta yi Allah wadai da keta sharaɗin sararin samaniyar ta da Iran ta yi ba gaira ba dalili. Sannan ta ce harin ya kuma jikata wasu yara mata uku.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan paper. Birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yiwa mai sauraro ya bibi shirin ciwon ya mace da ya gabata. Shirin ya tattauna da wasu mata Rumana Kabir Aminu da Ebenezer Chris Ada waɗanda suka ci gajiyar wani shirin da gwamnatin Amurka take ɗaukar nauyinsa, wato Tech Women, shirin da ke tattara kan mata a fannin kimiyyar sarrafa na'urar kwamfuta don ba su horo da zai amfane su wajen shawo kan wasu matsaloli da ke addabar al'umma a ƙasashensu. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ar da malama Rumana take cewa,
idan manoman tumatir ya yi noman tumatir misali a ce na miliyan ɗaya naira miliyan, kafin tumatir ɗin ya isa gona yana asarar a cikin binciken da muka yi kashi 60 na tumatir ya ruɓe ya ɓaci. To don haka sai muka ga cewa za mu yi ƙoƙari mu fitar musu da hanyoyi.
To daga nan za mu ɗora a yau.
Me yasa kika zaɓi ki nazari a fannin kimiyya duk da cewa kin ga mata suna baya-baya da shi?
Lokacin ina yi kamar yarinya ko karamin yarinya haka ko ina son mathematics sosai. Ina son math. So san da na fita daga secondary school ina tun wasa da motoci, injin, generator.
Kika ce kina wasa da motoci ainihi ko kuma na wasa?
Asalin moto zan cire injin da mechanic. Ina shago mechanic. Babana ya bar ni in yi wasa a shago mechanic. Zai kawo abinci a wurin. So ya tambaye ni me ne na son yi. Na ce zan yi na son yi kamar mechanical engineering. Amma ta ce ba mu da likita a gida. In je in yi medicine. Babana ne. So na apply na yi jam bin samu ba. Na ce mishi ki bari ni in goda wannan engineering gan. So mun je University of Agriculture mun samu form din. Na rubuta exam na ci an bani electrical. Ban samu mechanical amma na samu electrical. A class namu mata guda uku ne. Amma maza sun kama 91. Akwai maza da yawa a engineering. Akwai mata ban san menene ba su cika son yin engineering ba amma na ji dadin engineering din. Na ji dadin math. Bana son turanci, ina son math, physics, bana son dogon magana, history, literature, ba zan iya yin turanci ba ko English language ba, ban iya ba, amma mathematics.
Da farko kin ga za a musu training. Za a musu training. Na biyu akwai za mu fita musu da kamar app haka,
manhaja,
wanda za a iya amfani da shi a waya. Za a fitar da WhatsApp group, za mu zaɓi manoma 100 ne.
Kamar za ku nemi wani rukunin mutane ko haɗa
kamar mutum guda 100
su fara gwaji da su.
Za a fara gwaji da su prototype. Idan muka yi guda 100 nan za mu raba su kashi 20-20-20. Kowane kashi 20 cluster ɗaya kenan zai zama akwai shugaban su kuma mutum ɗaya. Ya zama su biyar kenan.
Haka.
To su biyar ɗin nan aka ware kan cewa za a musu training yadda za su iya amfani da shi WhatsApp. Na farko idan suna da matsala misali a ce wurin cire kayan gona kamar su tumatir din, akwai wanda shi expert ne wanda ya karanci harkar kayan gona, yawwa, zai ringa taimaka musu da guiding din su ta wannan hanyar WhatsApp. Na biyu idan misali a ce ka zo kana da kayan gonanka, kaga kamar za ka yi asara, kamar zai yi jinga kenan ko? Akwai ta yadda za ka yi amfani da shi wannan appin sai ka duba ka gani oke wannan kasuwa wane kayan shi ya kare kuma yana nema.
Wato wata manhaja da za ta haɗa kan
manoma
da kuma mabukata kayan gona. Ta yadda zai zama musu da sauki don zai kawo sauki wajen sai da kayan ba tare da sun yi asarar shi ba. Haka.
Sannan kuma ɗayan kuma da muke so mu yi, mun ga cewa ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo matsalar tumatir ɗin nan shi ne wurin amfani da kwanduna. Kin san mafi akasari za ki samu cewa tumatir ɗin an loda shi a mota an ɗora ɗaya kan ɗaya, ko kiga an saka tumatir an haɗa da dabbobi ko albasa a ɗora akan, to duk irin wa'annan sai muka ga cewa ya kamata su fara amfani da crate.
Wato wani ɗan akwati ko kuma
haka mai ɗan ƙarfi wanda aka ɗora ɗaya ba zai danna ɗaya ba
haka
yadda za a jera shi
ko kwali kamar kwali haka.
To sai muka ga kuma cewa again saboda yanayin penetration na waya da internet a a ƙauyukanmu bai kai na birni ba yawa. Kuma akasari manoma ai ba sa birni. A ƙauyuka suke. To sai muka ga cewa bai kamata a ɗauko wani abu babba ba, kawai za a iya amfani da WhatsApp iya abin da yake nan wanda kuma yake nan available ba abin da zai yi wahala ba. Ko kuma amfani da USSD code wanda za su iya danna namba kamar da din zaka sayar recharge card haka. In kana da matsala ka danna namba ɗin sai ka saurara.
Haka.
To duk irin wa'annan.
To kin ce kin kirkiri wasu manhajoji ko zaki dan sanar da mu irin manhajojin da kika kirkira? Manhaja
kaman
application.
Yes, kin san akwai ana kiran shi school management software. Mama na teacher ne. Lokacin tana yin teacher ko a class za ta samu exam papers kaman 200 ta marking da hannunta. Papers da yawa ne. Na ce mata to in kai marking da papers za ki calculator kuma za ki nima first position nima second position har da a calculator. Ya kamata a samu wani software in kin gama da marking ki sa number a cikin software ya yi duk calculation din. Ya nima first position, ya nima second, ya nima average, ya nima kaza. So ta ce ba ta sani wani software ba. So na dinga nima software din, na dinga kira mutane. Na ta yi Sinan J. Kefi, akwai wani mutum a Federal Government College a Kefi. Ya ce mu Federal Government ya kawo wani software haka, amma in jin samu head of department din. Na je na tambayi mutum din ya ce zan ga software din na fara koyon software din na nima mai yin software ana kiran shi FlexiSurf. Na fara gane software din har na aiki musu kamar makaita. Sanda na gane software mun yi da abokina software namu ana kiran shi smart software.
Smart yake
in kin gama a makaranta ko kaman profile na student, kaman records na student.
Mu yana tattara bayanai.
Yay.
Na dalibai.
Dalibai, eh. In kin kaman students sun zo makaranta, sun gama exam din, ke baba ko mama a gidanki a waya zaki yake gani.
Abin da yaro yayi.
Eh. Ba lele zaki zo makaranta ba. Daga waya in ya ci 6 over 10 a test zaki gani. In ya bar makaranta gida zai diga miki yaranki sun bar makaranta.
Gasu ta. Okay. Zaka san lokacin da yaro ya bar gida?
Eh,
lokacin da. Amma ita wannan manhajar tana iya gane inda yaron yake a daidai kamar a ce ya bar gida karfe 10.
Eh.
A ce karfe 10 da minti 15 gashi can yana tafiya yana kan titi.
A'a.
Ba a gane wannan.
Eh. Wannan kaman GPS ne amma wannan zai gaya miki lokacin da ya bar
lokacin da ya daidai lokacin da ya bar gida kuma lokacin da ya isa makaranta.
Eh, haka ne.
Kuma zaka san lokacin da ya dauki wani darasi ko jarabawa.
Haka ne.
Misraru anan zamu dasa aya a cikin shirin ciwon yamace na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana ararai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Madadi Balawi da ya daidaita mana sauti sai kuma bakin namu Rumana Kabiru Aminu da Ebenezer Chris Ada ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Yanzu kuma lokaci da awal garba zai kama ni sharhin jaridan kasar Kamaru.
Kuma fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar Rabitashin ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma tsokoki ta yi kan yadda rayuwar al'umma ke faɗawa ciki na halin da kayayyakin masarufi a yanzu haka yake tashin gwauran zabi a kasar. Sai dai gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru tana rashin koɓin kula domin yanzu haka 'yan kasuwa su ne suke cin gashin su babu baka a faɗin kasar. Sai kuma jaridar da mai sadai ita kuma cewa ta yi masu sayar da maganin fayar lamfata a kasuwa. kasuwannin bayan fage suna jefa rayuwar al'umma cikin wani hali na rashin tabbas da kuma rashin ingantaccen maganuka da suke sayarwa al'umma. Shine jaridar ta ja hankalin gwamnati musamman ma ta bangaren kiwon lafiya da cewa su yi kokari su maido da doka da oda cikin gaggawa domin kan lamarin ya zama ruwan dare a fadin kasar. Jaridar Cameroon Tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar kasar Chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba Paul Biya godiya a ofishinsa da ke birnin Yaounde kan yadda ya ba wa gwamnatin rigon kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron suna haɗin kan kasar da kuma yafe wa juna. Shugaban rigon kwale Janar Muhammad Idris Deb Itino ya ce shugaba Paul Biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron. Jaridar Economy kuma cewa ta yi jihohin guda shida na kasar jamhuriyar Kamaru za su iya fadawa cikin wani hali na tsananin ruwan sama kamar da bakin kwarya, kuma ruwan saman zai iya yi musu mummunan ta'adi. A daidai wannan lokaci da ake gudanar da ruwan sama a kasar jamhuriyar Kamaru, shine jaridan take jan hankalin gwamnatin kasar Kamaru da cewar ya cancanta a yi kokari na ganin cewa an gudanar da wasu ayyuka na musamman na katta kwana domin kar ruwan saman ya lakume rayuwar al'umma. Jaridar Ekohosan ta kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta gudanar da alwalar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin kasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru, ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na CDC da ke bangaren 'yan aware sama da guda 1000 ne dai yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni 30 da kamfanin bai yi ba. Sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatunsu ba na wannan shekarar. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A kai da Awal Garba. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice.
A jiya Talata, Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawar da ƙasar Qatar ta shiga tsakani ake yi za ta iya kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A gefe guda kuma a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila. Ba na so in bayyana abubuwa da yawa a nan yayin da muke tattaunawar, amma muna fata haƙar mu za ta cimma ruwa nan ba da jimawa ba. Abinda kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗa wa manema labarai kenan a wani taro a fadar White House. A jiya Talata, gwamnatin ƙasar Sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa-kai na RSF da ba sa ga maciji da juna, inda ta zargi ƙungiyar da ke ta 'yancin ƙasar Sudan a matsayin 'yantacciyar ƙasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar RSF zuwa wani taron koli da za a yi. Rundunar sojan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF a ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo tun a watan Afrilu suke gwabza faɗa don kama ikon Sudan. Takaddamar da aka dade ana yi ta rikide ta koma yaki akan tituna musamman a babban birnin kasar da ma wasu yankuna ciki har da yammacin Darfur. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na kungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a birnin Davos na kasar Switzerland a jiya Talata da su bada karin taimakon soja ga kasarsa. In ba haka ba, wasu ƙasashe na tattare da haɗarin fuskantar hari daga Rasha a daidai lokacin da a Kyiv ake fargabar, sannan a hankali ƙasashen duniya ba sa mai da hankali sosai akan batun yaƙin.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mai zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Maryam Dauda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau. ni sarfi na hashin gumal ke cewa sai Allah ya kara hadarmu. Assalamu alaikum.